أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مجد الله تبارك وتعالى ينونا من أن لك شمع البركة يومنا شاء أكم زوات شعبان هجرنا من محمد صلى الله عليه وسلم لذا مكذوا مدينة شكرا تبو داد لذا جهود وإن هدو لذا بيدا شدا زوات ماج شكرا تبو بيلا شرين لوف ملادية من دعوة كراتمونا بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام muna cikin hukuma za mu gama kitabu salah yau kuma insha Allah za mu tashi kitabu janaiz wato littafin da zai magana akan janaiza wannan bangare zai mana magana akan janaiza ita janaiza shine idan mutum Allah ya karbi rayuwarsa bayan zuwa ya goya rayu a duniya zuwa lokacin da Allah ya yanka masa Allah ya nemi koma zuwa gare shi da kuma nau'ukan abin da za a masa daga lokacin da ransa ya fita zuwa ana ce masa janayi duk da ita kanta sallar da za a masa a sallace shi ana ce mata sallar janaiza sannan kuma duk wani nau'i na abubuwa da za a masa ana kiransa da cewar janayi sai to janaza shine mufradin sa kenan guda daya sunan ce janayiz kuma jami'in sa kenan to wannan hadisan da zamu karanta da babukan da zamu karanta anan za su mana magana ne akan janaiza yadda ake yin ta da yadda take da abubuwan da ya shafe ta annabi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dhikra hazimal ladzat al maut rawu tirmidhi wa nasa'i وزاو ابن حبان انا بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سينا الله قال الله قال ما سيدا قال يا شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سبدا غري شي يا شي اكثروا ذكر هذه اللذات يجي كو يويتا تنا مي ينكي دادي الموت شيني متوا رواه الترمذي رواه الترمذي اللي رويته والنسائي والنسائي wasahu ibn hibban ibn hibban ma ya inganta shi wannan hadisin da ya fara kawo mana a cikin kitabul janaiz din nan yace sai na bi wurin da Allah kara masa yadda rawato daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kutina ku yawaita tuna hazimil ladzat wato me yankewa mai yanke jin dadi a wata ruwaya an rubuta shi da hadimul lazzat da dal kenan ba da zal ba min al hadimi kenan daga rusawa mai rusa jin dadi an kawo shi haka a wani wajen kuma an kawo shi da zayir ma bizai ba bin zal ba hazimi shi kuma yana nufin mai sanya karfi da isa wajen kautar da abu yana ce hazin din da zayin ba da zalun ba to shi ne dai yace mana wal mutu wal murad mutuwa dai ce ake nufi duma mene ne magana da ake ciki mutuwa ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita tuna me yankewa din nan ko me rusawa ko me katsewa mai kade wani abu mai dadi dadi hazimar lazzat shine al-maut mutuwa ana so dan adam duk a cikin sha'aninsa na rayuwarsa kar yana mantawa da mutuwa saboda dole ne za a mutu kullu nafsin za'iqatul maut ko jarai za ta dantani mutuwa wa inna ma tuwafuna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuzi'a 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz kowa za a cika masa abin da ya aikata a nan na rayuwarsa da duniya kan ta kiyama zai gani duka gashi to wanda aka nisanta shi daga wuta aka zashi a cikin aljanna to shi wannan kan ya tsira sani sallallahu alaihi wasallam yana mana gargadi a cikin wannan hadisi na cewa ana so mu yawaita tunan mutuwa kita ke cike yanke dadin da kake ji na rayuwar duniya in dadi kake ji to tana yanke wannan dadin in kana zamanin ya ma kake ja in ka bada gidan lahira in ba samu jin dadi ba sai ka gane shi wannan ma duniya kana da jin dadi a ciki to malamai suka yi magana cewa Abu Darda sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akthara dhikra al-maut kalla farahu wa kalla hasadahu wanda yake yawan tunan mutuwa to farin cikin sa zai karanta ba zai ta dariya yana murmushi ko wani lokaci ba saboda ya san wannan abun du magana ne ya san zai kare ba za a ce ba zai farin ciki ba zai amma zai karin ciki farin ciki to me abun farin ciki bayan za ka tashi ba wai ka zo shi kenan wannan jin daɗin da ka samu ka samu shi a darbade ba sannan kuma ba zai yana hasara wani ba dan me za a ba wani shi da yana tsammani ko ma za a iya kiran sa in kira shi ko dole sai ya amsa sannan Imam Hassan yace lalle ita mutuwa ita ce babban abun kunyar da yake samu mutum a duniya saboda haka ba ta bari wa mai hankali wani farin ciki tun da za ka aikata ta akwai wanda zai ci shi wani mutu bane yana nan kullum ai dole mutum zai mutu to in dai da mutuwa kam ashe abun yana nan zai same ka baka da wani tsari a ciki mutarafi yace inna al-mauta qad afsada ala ahli an-na'imi na'imihim fatlabu na'iman la mautu fihi yace lalle ita mutuwa tana rusa jin dadin mai jin dadi tana rusa jin dadin mai jin dadi to ka nemi jin dadin da ba mu kura a ciki shi ne gidan lahira ke zai ra kan hadisi ne ra karantar da mu cewa mu yawaita tuna mutuwa wa ana Anas bin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقول اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه سيدنا أنس الله قال ما سيدك قال يا شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيء la yatamanna yanna ahadakum al-maut kaddayan ku yana gurin mutuwa lidurrin nazala bihi saboda wani rashin lafiya da ya same shi fa in kana la budda in ya kasance babu makawa mutamanniyan zai gurin mutuwa fa ya kuli yace allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li ya allah karaya ni matukar rayuwar na alheri ne a gare ni wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li ya allah ka karbe ni matukar rasuwan nan shine alheri a gare ni mutabakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a wannan hadisi kuma nabi na Anas Allah ya kara masa yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar dayan ku yana gurin mutuwa kar dayan ku ya gurin mutuwa saboda wata cuta ta same shi kar mutum ya gurin mutuwa saboda wani abun da ya same shi idan ya kasance babu makawa sai yayi gurin mutuwa to yace ya Allah ka raya ni matukar rayuwar na alheri ne a gare ni ya Allah ka karbe ni matukar rasu wannan shine alheri a gare ni sai dai irin wannan addu'a to wannan hadisi yana karantar da mu cewa an yi hani mutum yace Allah ya kashe shi sai ne ya roki mutuwa an hana mutum ya haka saboda wani rashin lafiya da ya same shi min fakari misali daga talauci ne ya matsa shi ya takura shi
ya nema ya nema bai samu ba sai ce kai ni kan da mutuwa kawai dika mutuwa kawai a kare jira mutuwa ko kuma rashin lafiya ne ya same shi an ta magani har an gaji bai warke ba yace kai shi kan da mutuwa yayi ma ko kuma wani masifa ne ko wani bala'i ne Allah ya yi ko masa jarabawa to nan ma kare ce shi kan da ya mutu mana kare ba da haka abin da yasa kuma hikiman da yake cikin haramawa da aka yi kaci kan mutum ya buri mutuwa yana cikin hadisin sai na biyu da Allah kara masa yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yatamanna yanna adakumul maut kar dayan ku ya buri ya mutu sai ya ce da man na mutuma imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan in ya kasance shi din kyakkyawan mutum ne yana aikata aikin alheri wataƙila ya kara aikata aikin alheri in ya samu rayuwa don yace idan na mutu wannan ya mutu ba aikin ya zai daren da ya mutu ba zai kara karuwa ba sannan in ko mutum ba mutumin kirki bane wataƙila tsawon rayuwar nan ya jawo masa ya tuba sai Allah ya gafarta masa to kaga ashe in ya samu kwanakin za su masa amfani in ya samu tsawon kwanan zai masa amfani to saboda haka ba a so mutum ya ce ni kan daman na mutu saboda talauci misali talauci ya matsa shi kai shi da kudi zai ce shi ya mutu mana kawai wannan talauci ina zai shiga da shi ba a so mutum ya bada haka sannan kuma in rashin lafiya ne ma haka sannan in wata masifa ne ma ta same shi haka kada ya ce shi kan ya mutu mana to akwai wani daga cikin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance an fita an tafi yaki shi din jarumi ne yana ta jarumta yana ta kisa yana abubuwa sani sallallahu alaihi wasallam ya ce dan mutane shi mutume sani sallallahu alaihi wasallam ya ce dan mutane wannan mutume a to ka san sabbin kuma da bin kokofi su gani saboda gaggata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sani sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutume dan mutane kashi kuma jarumi a filin yaki sai wani ya ce to shi babari da zuciya shi ya gane aka yi ramar mutum sai da zuci mutumi yana tuna ta tafiya ta duk inda ake shiga ana ta yaki yana ta kashe gaburai yana ta kashe gaburai ana saran sa yana sara ana saran sa yana sara haka dai har aka zo aka dan yi galaba a kansa yanda ba zai iya saran ba ba kashe shi ba ya fadi da ya fadi ya zauna yana jin zafin ciwon da yake jikinsa amma rai sai bai fita ba to yana nan aka yana nan aka yana nan aka ya ga ga gagar hakuri sai da kitabin binsa kawai ya ya tsara ta kansa bishi da zaga magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cewa dan mutum ne ta tabbata ke to saboda kan rashin lafiya ya same ka ko ciwo zafin ciwo ya sa ka dauki wani abu ka sha ko ka dauki wani abu ka tsara ta kanka da shi to yanzu aka kashe kanka kaga yake lalace to saboda haka mutum ya kiyaye ko masiba ta rayuwar duniya ya irin dadin ka ga mutum ya ji ya fada rijiya ko ya ji ya fada rijiya shi ya mutu ba kuma ka game mutum bai ba ne ba Allah ba zaki fitowa da shi har in da zaura to ba a so dan wata masiba ta same ka kace kai kan ka mutu ma mana kawai a huta ba a so mutum ya fita wani kira yi wanda zaka yin in kai kyawawan halaye kake yi to idan ka kara samun kwanaki sai Allah ya kara maka ka samu lada Allah ya kara maka in kuma muna da kake yi dalilin ka samu kwanakin sai ya jawo ka roki Allah sai Allah ya gafarta maka sai ka tuba sannan aka ce sai na Abbas bin Anas sallallahu alaihi wasallam bashi da lafiya Anas sallallahu alaihi wasallam ya je zai duba shi sai yake cewa shi kan ma da mu mutuwa ma yayi saboda zafin ciwon da yake ciki sai Anas sallallahu alaihi wasallam yake ga mutum cewa a'a bafa na kar kai roki mutuwa kar ka ce Allah ya karbe ka ka ce in zafin ciwo yayi ciwo in yayi zafi ka ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li ya Allah ka raya ni mutukar rayuwar nan ita ce alheri a gare ni wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah ka karbe ni mutukar komawa zuwa gare ni rekan nan shine alheri a gare ni haka mutum zai ce amma ba mutum ya ce kawai shi kawai ya mutu ba to wannan hadisi abin da yake karantar da mu kenan ba a so mutum ya yi burin mutuwa da kanka a ya bari dai ya ga abin da zai faru idan duk yanda yanayin ya zo shi kenan sai ya karba to amma kuma malamai sun kawo cewa to ai akwai wuraren da
aka ga cewar kusan hakan ya faru to yaya abun yake kamar sayyidina Maryam lokacin da ta zo da da cikin mutanenta suka ce ya Maryam da karji ta sha albariya yake Maryam ki zo da wani abun da ba sabu gani irin sa ba to tun kafin ma ta zo wajen su har tana cewa ya laitani mutu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya tace da man na mutu mana kafin yau ma da mun ma da man na mutu ma da ban kawo wannan rana ba to wato anan ba tana burin ta mutu bane a tana fadan halin da take ciki ne a ce ga tana ta zo alfasha to da ma mutuwa ta yi mana ba ta kawo wannan lokacin ba haka take ne to irin waɗannan malamai duk sun yi magana a cikin su cewar ba wai waɗannan din yana nuna cewar burin mutuwa na mutuwa da ake nufi bane a wai da irin wannan yanayin ya same ka wanda ba a ce Allah ya karbi ka kuma wannan lokacin to shine ma'anar sa وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاثة وصاه ابن حبان وعن بريدة رضي الله عنه رفينا بريدة الله قال مسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد نجد أرى مثل الصفات قريش قال يا شيء المؤمن للمؤمن يموت بعرق الجبين ينموت عدق من بوشي sau salasa malaman hadisi guda uku ne suka rawaito fa sau ibnu hibban ya inganta shi sau salasa malaman hadisi guda uku ne suka rawaito now malaman hadisi guda uku banda amur ko yo ko banda ibnu majah ya zama wa da wake nan tun me zi da Abu Dawud sunan ya ce as-salata su ake nufi ko to suka rawaito wannan hadisin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle mu'mini yana rasuwa da gumin goshi to malama sun yi magana da yawa a cikin wannan me ake nufi da cewar mu'mini yana rasuwa da gumin goshi goshinsa ne zai yi gumi ko ya ne shine inda ko kuma wahala zai sha to ga tafasil din da irin fasarorin da malamai suka yi akai wasu suka ce lalle mu'mini yana shan wahala ne a rayuwarsa ta duniya ya zo rayuwar duniya da zai sha wahala ba dadi zai ji ba na neman rayuwar yadda za a iya rayuwa zai sha wuya yadda za a iya samu arziki zai sha wuya yadda za a iya ci abinci zai sha wuya zai tashi wahala ne duka ya kama ibada ibada da zai ba wahala ce sai ya wahalar da kansa inda abin da rayi yake zo ne ai bacci zai amma rai baya so haka zai tashi zai ta gogayya da wahaloli ne a rayuwarsa duniya dan neman yardan Allah sai ya zo da abin da Allah ya dora masa daga salloli ne azumi ne haji ne da sauransu har mutuwa da zai same shi a cikin wannan wahaloli a cikin wannan yanayin wato yana shan wuya ko ne lokaci yana cikin wahala har mutuwa da zai same shi yasa alqur'ani yace mana ya ayu halin salu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulati ya kai dan adam ka sani za kai gogayya da wahaloli sai ka sha wahala duguna ka hun garki Allah tabaraka taala wahala za kai sosai ka ma ci ka salu Allah tabaraka taala to sai wasu malamai suka ce da aka ce arqul jabin din ana nufin gogayya da wahaloli da mutum zai kai yau ya shiga wannan wahalar gobe ya fita ya shiga wata jibi ya shiga ai kullun wahala ne shi yana cikin tsoron goyon sa yana gogayya da wahala ya fara girma wahala ya girma har ya girma har ya tsufa duk yana cikin fama amma ran da ya samu Allah tabaraka wa ta'ala to shi kenan sannan kuma wahala ta kare kenan ka gani ya ga san innaka kadihu ila rabbika kadhan fa zaka ja wahala ne ka tsoro goyya da wahaloli har ga cikin Allah tabaraka wa ta'ala to sai wasu suka ce to haka ake nufi wato gumin da ake nufi anan kuma ce wani da yana ta shan ana ta shan gumi ana ta shan wahala ana shan wahala wasu malamai suka ce to ma'anar sa kenan wasu kuma suka ce a ma'anar sa shine halin da mu'mini zai same shi a cikin wannan halin da na rayuwar duniya wanda halin zai jawo duk abin da zai samu sai yayi gumi kafin kuma wannan ka aiwata ne ko? Haka ne ko?
yawa duk abin da yake nema zai wahala ya ta samu sa bai sha wahala ba bai gumi ba sai yayi gumi kafin ya samu yawa to suka ce to haka yake nufi sannan kuma wasu malaman suka ce har yanzu ma'anar sa da aka ce sai yayi arqul jamil din nan sai yayi gumi sai goshi sai yayi gumi kafin ya samu shine tsananin da zai samu lokacin da mutuwa ta zo masa lokacin da mutuwa ta zo a mutum to zai jawo hala lokacin da rayuwa zai bida ba daɗi zai ji ba yanzu idan wani abu ya soke kamar ya kake ji balle a ce rayuwa za a ci gaba ɗaya za a zare shi to kaga ai akwai wahala ko to a hakan ma kuma shi mumini a hakan ma shi mumini yanzu za a zare rayin nasa da rarrashi da komi ne ake yi ba wai ana zare rayin bane yadda za a yi wa kafiri da munafiki ba tunda shi mumini an zo sai ana tausasa masa ne wannan shi da nashtan ba ana ce rayin a hankali ba wannan zai ake karkar bane shi wannan shi da nashtan ne a hankali za a na ce rayin nasa a wani wajen kuma ana fara ciwar kare damu ko karka damu ba mu masoyanka ne muna tare da kai na nauriya kun bi rahatu biwa bi lagama wala kun biya mata ce ya mu kusa kuma kun biya mata da unko cewar ai mu din da masoyanka ne inji malaikun kenan muna tare da kai a rayuwar duniya duk abin da kake yi ai da kai muke tare karka damu karka yi bakin ciki karka yi waye ana zare rayin a hankali ana ce rayin a hankali yanda ba zai damu ba to a hakan ne sai a ga wanda suke jinyar su kuma sai su ga cewar sai gumi yake yi yanayin yana bashi wahala saboda zafin fitar rayin duk da nasan mai sauki ne amma sai yanayin ya canja to wannan yanayin kar a ce ɗan wani ran sai ya fita amma ya sha wuya kafin ran ya fita ana faɗa irin wannan ko ya sha wuya kwanansa nawa numfashin ma da kyar yake an sa masa oxygen ko an tare an sa masa oxygen ana da kyar yake numfashi kwanansa nawa da kyar yake yana ta yi da kyar zai har ran ya fita to wannan ma alamun imani ne wannan yanayin alamun imani ne shi ba saboda ana kankare masa zunubi a haka har a cire amma wanda za a cire ta kawai tashi ta to shi bai samu wannan maratubi ba to saboda haka shi ma wani yanayi ne na imani wannan wahalar da mutum zai yana sha har ran zai fita ko shine sai wasu malamai sun ce to hadisin yana nuna cewa idan mutuwa ta zo wa mumini to lalle sai ya dan sha wahala ba haka kawai rayin zai fita ba zai ji a jikin sa kafin rayin nan zai fita kuma har a iya ganewa to wasu malamai kuma suka ce a wannan arqul jamil din yana nufin idan albishir ya zo wa mumini lokacin da mala'iku su za su ga rayin sa أي القرآن يأتي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تهزموا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هو شو اللوكة شندا ونسك إيمان دا الله سك سيع سك بالله تبارك وتعالى ملائكة داس موسى داس شيء كسر بعدين شيء كي كسر جزء سموس على بيش دا الجنة أوني وجه أنت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون باو بعدين شيء بعد روح وجنس to tunda babu tsoro babu bakin cikin nan an musu albishir da aljanna ga aljanna ma an kawo ta ana nuna wa mutum ga gidan da zaka koma mala'iku suna rarrafi suna gwada masa ga inda zai shiga kar ya damu to da aka ce zai yi gumin nan za a ga gumi a tattare da shi sai wasu malamai suka ce anan kuma gumin kunya ne zai ya ji kunya ne wai shi ne har shi ne ba za a zo ana rarrashinsa ana masa irin wannan abubuwan to saboda ya ji kunya ya za a yi mara masa ka haske ya yi gumi saboda kunya wannan gumin da ake gani yana sauka a jikin nasa ba na wahala ba ne na wani shi ne wai Allah ya karrama shi ya bashi aljanna an zo ana rarra shi sa za a ɗauki rayu to da yin haka sai a ga yana yin gumi to yan gama mace dai mutuwa ta zama sai yana yin gumi to alama ne dai na cewar insha Allah ya dace kenan وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم والاربعه
wani abin sa'idin daga abin sa'idin wa abin hurairata da abin hurairar radiyallahu anhu ma Allah da su kala sun ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni tsare mutalar sabbata gare shi yace laqinu mautakum la ilaha illallah kulakana wa wanda za su mutu a cikin ku kulakana musu la ilaha illallah rawu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin wal arba'a da kuma arba'a malaman hadisi guda hudu sune sune wanda zai gina na'am Tirmidhi na Sa'i Ibn Majah ne ko Tirmidhi na Sa'i Abu Dawud Ibn Majah shi amurka ai musnad yake da shi su kuma nan su suke da sunan ko akwai sunan Tirmidhi akwai sunan Nasa'i akwai sunan Abu Dawud akwai sunan Ibn Majah to yace arba'a su ake nufi kenan ko na'am to wannan hadisin an samu daga sayyidina Abi Sa'id da kuma Abi Hurairah Allah ya kara musu yarda suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamaci alaqana masa fadi la ilaha illallah idan an ga ya shiga cikin ihdari kenan ya zama mutata sai alaqana masa la ilaha illallah akwai yanayin da zai bayar a gane cewa to yanzu kan fa kaman rayin sannan zai fita sai a masa talqini to wannan hadisi yana karantar da mu ayi talqini a mamaci talqinin nan kuma shine a karanta masa la ilaha illallah kalmatu shahada ajiyar da shi ita ajiyar da shi la ilaha illallah to anan malamin sun yi magana cewa ajiyar da shi shi da ana fadin la ilaha illallah inda yake har ya riska sai ya fada shi ma ya fadi la ilaha illallah shi ke duk da wasu sun ce wannan hadisi har yanzu yana nuna akwai hadisin da yana cewa a umurce shi bara a umurce shi bada la ilaha illallah kamar hadisin sai na Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ga wani mutum bashi da lafiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bari la ilaha illallah wani kace la ilaha illallah sai ya bara yana bada ziyara shi to anan akwai magana maganar talqinin nan sai mutum ya koye shi kar kana zalla da mamaci baka san ladabin zama da marar lafiya ba mamaci ba mai mutu mutu na ko yana hanya yawa wanda yake hanyar rasuwa baka san ladabin zama da shi ba kai kana labarin tarkini kace zaka masa tarkini a ji a samu matsala a garin ta yi masa tarkini nan idan mutum yanayin rashin lafiyarsa ya kai har yana ta ayyacinsa ba za ka ce masa wani ba gida ilaha illallah ba za ka ga masa barka da sai dai kai ta faɗa la ilaha illallah kai kai ne zaka na faɗa kai mai jinya in kana faɗa yana ji kana faɗa yana ji ba dole bane sai ya faɗa ka ji ko da girma bakin ya motsa ya faɗa shi yana amma idan rashin lafiyan yayi tsanani kuma ka zo kace kai wani bai la ilaha illallah zai ce ba zan faɗa ba zai faɗa saboda yana jin zafin halin da yake kaga yace ba zai faɗa ba kuma ya rasu kai ya barka da yake sai ka zo kana cewa wani ba nace ba la ilaha illallah wace sai ce ba zai faɗa ba kuma ga shiyar su sai kana tunanin ko wani abu daban ko ba haka bane ka kai yiwuwar jan da wata ilma ne yake saboda haka yanayin shi yake bayar da yanayin jinya shi yake ba da ya za a yi da majinyaci za a iya ce masa faɗi la ilaha illallah ya faɗa ne ko kuma a za a na faɗin la ilaha illallah ne har ya riska yanayin yadda jinyar sa ya nuna to kaga mai jinya dole ya lura da wannan to shine aka kawo hujjar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sannan ma wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen wani yaro ne ba yana hidima Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hude sai bashi lafiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fadi la ilaha illallah sai da kai ya kalli mahaifinsa sai mahaifin ya ce masa afi abul qasim ka bi abin da abul qasim ya fada maka shikenan sai fadi la ilaha illallah yana fada sai ya rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wani mushi yace ya rasu kace ya rasulullah ya rasu kuma kana mushi yace ya fadi la ilaha illallah to ana iya cewa a faradin sannan akwai matsalan Abu Talib ma malamin sun kawo ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kuka ce da Abu Talib mutuwa ya zo masa ya ce masa fa ila ilaha illallah su Abu Jahl kuma suna wajen suna cewa ba zai fada ba to kaga yanayin dai majinyaci yanayin wanda aka mutuwa ta same shi shine yake nunawa in an ga cewa yana cikin hayyacinsa to za a iya ce masa fa ila ilaha illallah ya fada wannan ga hayyacin ya fita za a yi ta faɗa har ya riska sannan kuma in ya riga faɗa to kana sake wani magana kuma ta bashi ko ai wani tadi da shi ko ai wani abu ba a su ko ne zo ya yi jiki inda ya riga ya gama jadan nan to duba su ai in ya fada to a bashi saboda haka shi ma jinyar shi ma yana da adab nasa yanda ake zama da majinyaci har lokacin da mutuwa ya tauriske shi dole ai yana da kyan mutum ya bincika ajiya ake saboda kar an samu ya yi tilkini ya fada kuma wani ya zo kuma to ba zan ganshi ba kenan ya dage kusurfi ya shi ba ko akwai yin wannan in ya shigo kuma ya so kama tadi wani kila adalin ya zo kuma zai samu ya sake wannan la ilaha illallah kuma ana so ya zama ƙarshen magana sami la ilaha illallah to ana in dai an riga an ga cewa yana cikin ihzarin nan abun nan ya zo fa to in ya riga ya kano da ya dan tsara gure shi kawai sai a bar shi kar a zo a yi wani tadi shi ko wani abu to wannan dai abin da hadisin yake karantar da mu kenan وعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن معقل بن يسار رضي الله عنه لقد معقل بن يسار الله كان مستدعني النبي صلى الله عليه وسلم لقد النبي سيارة مثل السبت عبد ريش قال يا شيء اقرأوا على موتاكم ياسين ككرنتا أمامتنكم ياسين رواه أبو داود Abu Dawud ne ya rawaito wannan hadisin wannan sahihi da Nasa'i wa sahu Ibn Hibban ya inganta shi to wannan hadisin kuma an samu shi daga Ma'qal bin Yasar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta wa mamata yasi duk da wanda ba sa bukatar addu'a na ga sun ta kokarin yanda za a yi su raunan hadisin amma dai akwai hadisin gashi nan kuma Abu Dawud ya kawo shi da Nasa'i ya kawo shi idan mutum bashi da lafiya ko mutuwa ta zo masa to ana so a karanta masa yasi surtu yasin gaba da yanta ana so a karanta masa ita sannan in an je an bunne shi ma ana so a karanta masa yasin din saboda ita surtu yasin malamai sun ce akwai fada'il da yawa a cikin ta a ciki cikin karatun zaka na karantawa cewa يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كو داما متاني ما سو سني متاني سو سن مي يسا ما اوبجيجي نا غفرتا مي يسا يا ني ا cikin wanda musu karamci ya karrama su sannan da abubuwa da yau an ce dutsanani in aka karanta yasin to za a samu sauki dutsanani da ake ciki wannan har malamin da ba sa son addu'a ba sun bari wannan garu ba cikin lissafin su sun kawo wannan cewa duk tsananin da mutum yake ciki yana karatun yasin insha Allah Allah zai yaye masa wannan to balle mamaci wanda ya fada cikin wani yanayi sabo ya shiga cikin kabari ya fada wata duniya ya fada cikin wani abu to kana karatun yasin din nan to Allah zai buda masa kuma cikin kabarin sa to shine ma wasu malamai suke ganin kafin a saka shi ma yana da kyau a shiga ciki a karanta yasin din kafin ma a yi cikin kabarin ba kafin ma a saka shi a ciki sannan bayan an saka shi an rufe shi a karanta yasin sannan ko ziyara ka je tuna na zuwa ziyara kabari ai baka je kan kabari ka karanta yasin Allah zai ƙara buɗa masa a cikin kabarin sa tunda da mu idan mutun ya rasu kan du'a wannan sun yanke sai dai a cikin ya samu waladun salihu ya da'u da ya samu ɗan nagari yana masa addu'a saboda haka in mahaifi ya tafi to ana yana da kyau ka lazimci karanta masa yasin har ya zuwa gare shi zuwa gare shi sa to Allah zai ƙara buɗa masa a cikin yanayin da yake ciki in yana cikin rama ne to Allah zai kare yalwa da rama in ko ba rama yake ba Allah ya yi to Allah zai saukaka halin da ya fara ciki to ana so ana karanta wa mata suratu yasin da kuma sauran surorin da ba ambata nan ba kamar su falaki da nazi da kulhuwa da inna tayna da inna anzalna fi qadri ko da dai surori da yawa da ake karantawa wanda ana bin abun da surorin su ku zai da kuma tsammani abin da za a samu a ciki to ana so a karanta wa mace wannan sura surat yasin to ina ga za mu tsaya ne insha Allah hadisan da za mu ci gaba in muka da Allah da zai mana magana akan bayan mutum ya rasu dan da mu duk ana nan ana maganar mutuwar ne lokacin da rasuwa ta samu mutum to in ya rasu a karanta masa yasin in ba samu ba in an je za a binne shi a karanta yasin in ba samu ba bayan binne shi a karanta yasin to hadisin da zai kawo na gaba kuma to in ya rasu wani irin yanayi za a yi da shi dan mutum zai yi rasuwa kaga an bar shi an fita
ko an yi wani abu to zai ga karantar da mu ya za a yi da mu ci lokacin da ya raso ba ya za a yi da shi to insha Allah abinda muka karanta ne dai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ji kan mu watan mu Allah ya sa mu cika da imani albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan wannan watan da muke ciki watan Sha'ban shi ma wata ne da yake kusa da watan Ramadan inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan yin azumi a cikin sa a cikin wannan wata na Sha'ban din sannan kuma akwai azumin nisfi Sha'ban ranar 15 ga wannan Sha'ban wannan gobe ne ko jibi ko gobe ne ko jibi inda lisani ya zo ko gobe ne ko jibi a tsakani dai na to gobe ne ko jibi ranar 15 ne ranar 15 ga wannan Sha'ban ana so a azumci wannan rana nisfu Sha'ban sannan ne Allah zama yana yin wasu azumi ma ba iya na wannan ranan ba sun wannan wata azumi ne bai falala idan ka yi shi daman wata ne da ake tara ayyukan mutum a ciki to ana so ka sa da azumi a cikin ayyukan da ka aikata kafin ka shiga kuma Ramadan kuma yanayi na zabe da ake yi muna fatan Allah ya sa a gama shi lafiya Allah ya zaba mana mutanen kirki Allah ya zaba mana masu adalci albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da abun da yake fitina a ciki Allah ya yi mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a kudu ko ni hada wa sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah ta mana tuwa na to a to wannan ne a maganar a wannan lokacin shine shi Abu Talib bai kalma shahada ba to kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ci gaba da nema masa gafara yadda ya tsaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin lamuran sa gaba daya har lokacin da ya rasu to a wajen malaman mu ne suna cewa shi Abu Talib mas'alar sa shine bawan Allah da ba za a masa azaba ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara kuma ya tashi shi ma ya yi kalmatu shahada a wani magana a wata magana kuma suka ce in za a masa matu zai wuce wani takalmi za a sa masa na karfe ba a sawunsa saboda yin da ya taimaki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to wannan dai shi ne na'am eh za iya jami'i kuma za iya tsaye din yawa du za iya tun ya shiga makabarta da sauran abubuwa zai ya karanta yasin ya ce to wannan hadiya ne zuwa ga duwan da yake kwanci a nan Allah ya buɗa masa halin da yake ciki sannan kuma zai iya yi kuma a kan wanda yake kansa shi ma ya karanta masa ya ce Allah ya buɗa masa insha Allah alhamdulillah a wannan